Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 20 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanun labarai.
Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi wasu sauye-sauye a hukumomin tsaron kasar a jiya Litinin, inda ya sauke manyan hafsoshin sojan kasar da Inspector General din ƴan sanda kasa da wata guda bayan karɓar ragaman mulkin Najeriya. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗi cewa Amurka da China na da alhakin kula da dangantakar da ke tsakaninsu a cikin mutunci. Babu wata tattaunawa da ake yi akan shigar da Ukraine kungiyar NATO a taron kolin da za a yi a watan Yuli mai zuwa kasar Lithuania, a cewar shugaban NATO Jens Stoltenberg.
Kanun labarin kenan. Kamar yadda kuka ji a cikin kanun labarin, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi wa dukkan hafsoshin tsaron kasar ritaya, sannan ya nada sababbi.
Kai da kake jagoranci dole ne ka zo da wani abu muhimmi da za ka yi wanda ya bambanta da nada, to kuma wannan abubuwan za ka yi ne bisa sani, bisa kwarewa aiki.
Haka zalika za ku ji wato takaitattun tarihin sabbin manyan hafsoshin tsaron kasar na Najeriya da aka dada su. Sannan kamar kowace safiyar Talata, yau ma muna tafi da shirin Tsaka Mai Wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi wasu sauye-sauye a hukumomin tsaron kasar a jiya Litinin, inda ya sauke manyan hafsoshin sojan kasar da Inspector General din ƴan sanda kasa da wata guda bayan karɓar ragaman mulkin Najeriya. Tinubu, wanda aka rantsa a ranar 29 ga watan Mayu, batun tsaro na daga cikin manyan abubuwan da ya sa a gaba, ya kuma yi alƙawarin kawo sauyi a fannin, ciki har da ɗaukar ƙarin sojoji da ƴan sanda aiki, tare da ƙara musu albashi da kuma samar musu kayan aiki mafi inganci. Sojojin Najeriya sun dade suna yaƙi da ƴan ta'adda masu kaifin kishin addinin Islama a yankin arewa maso gabashin Najeriya, da kuma ƴan bindiga masu satar mutane don neman kuɗin fansa a yankin arewa maso yammacin ƙasar, yayin da rashin tsaro ya bazu a yawancin sassan ƙasar. Ba sabon abu bane sabon shugaban ƙasa a Najeriya ya yi wa jami'an tsaro ritaya da wuri idan ya kama aiki, kamar dai yadda Tinubu ya yi a jiya Litinin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗi cewa Amurka da China na da alhakin kula da dangantakar da ke tsakaninsu a mutunci, kuma ya faɗa wa shugabannin China a yayin taron da suka yi a birnin Beijing cewa ganawar ido da ido ita ce hanya mafi a'ala don tabbatar da cewa sabanin ra'ayi bai kawo rikici ba. Da yake magana da manema labarai a birnin Beijing, Blinken ya ce ya yi kyakkyawar tattaunawa mai ma'ana a jiya Litinin da shugaban China Xi Jinping da kuma babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi. A nasa bangaren, Xi ya ce ya gamsu da tattaunawar da suka yi, yayin da bangarorin biyu suka amince kan buƙatar daidaita ƙofar kyautata hulɗa. Sai dai Blinken ba zai dawo Washington da wata yarjejeniya daga bangaren China ba ta buɗe hanyoyin hulɗar soja. Babu wata tattaunawa da ake yi akan shigar da Ukraine kungiyar tsaron NATO a taron kolin da za a yi a watan Yuli mai zuwa a birnin Vilnius da ke kasar Lithuania, a cewar shugaban NATO Jens Stoltenberg a yayin wani taron manema labarai a birnin Berlin. Stoltenberg ya ce ba za a ba Ukraine gayyatar shiga kungiyar ba a hukumace, amma za a yi tattaunawa sosai a yayin taron na watan Yuli game da yadda za a sa Ukraine ta kusanci kungiyar ta NATO. Ya ce abinda taron zai fi mayar da hankali a kai shine yadda za a taimaka wa Ukraine wajen samun nasarar kare kanta daga Rasha. Ya kuma kara da cewa in dai Ukraine ba ta yi nasara ba, babu wani abu da za a tattauna dangane da batun shigar da ita kungiyar.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da ritayin dukkan manyan hafsoshin tsaron kasar da Inspector General ƴan sanda da masu ba da shawara akan tsaro da babban controller na hukumar custom tare da mai gurbin sunan take. daga birnin Abuja ga rahoton wakilin mu Umar Faruk Musa.
A jerin waɗanda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya nada a sababbin mukamai na hausoshin tsaro da masu bada shawara har da Malam Nuhu Ribadu da aka bayar wa mai ba shugaban ƙasa shawara akan sha'anin tsaro da kuma Manjo General CG Musa wanda shine shugaban hausoshin tsaro da Manjo General Lagbaja shugaban bangaren soji na Najeriya a jerin waɗanda kuma za su taimaka wurin gudanar da wannan aiki har da wanda aka bayar wa mukamin riko na shugaban ƴan sanda na Najeriya to DIG Kayode Egbatoku da shugaban bangaren tsaro na jami'an tsaro na ƙasa wato Manjo General Efa Odiendeye da sauran masu mukamai daban-daban na bangaren soji wanda dukansu dai sababbi ne kuma wanda ake ganin cewa suna da kwarewa saboda sun dade rike da waɗansu mukamai na kusa ga shugabannin tsaron da aka sauke a yanzu. Haka kuma shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayarwa Ajeni Bashir Adewale a matsayin muƙaddashin shugaban kwasta na Najeriya wanda aka ce shi ma kamar Safetu General ƴan sanda na Najeriya na riko za su rike waɗannan mukaman ne a matsayin riko har lokacin da aka nada wanda za su rike mukaman na diddindin bisa ga la'akari da dokokin da Najeriya ta shimfiɗa wato sai dai majalisar ƙasa ta bada amincewarta akan dukkan waɗannan naɗe-naɗen. Akan wannan naɗe-naɗe da kuma ganin ba da ake fatar za a yi wa bangaren tsaro na Najeriya domin yaƙi da ta'addanci na tuntuɓi Brigadier General Usman Sani Kuka Sheka tsohon daraktan yaɗa labarai na bangaren soji na Najeriya domin in ji ko me zai ce dangane da wannan naɗi da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi inda yake cewa
dukkansu sojoji tun daga wanda aka zaba ko kuma aka nada hafsan hafsoshi na sojojin Najeriya wato chief of defense staff kama hafsan hafsoshin sojojin ƙasa da na ruwa da na sama da kuma shugaban sashen leƙen asiri na sojoji wato chief of defense intelligence mutane ne da san su kuma an yi aiki da su kuma ina yin kiyasin cewar za su yi aiki ba don komai ba za ma su kora yanzu misali kamar shi wanda aka ba hafsan hafsoshi na Najeriya a kusan sau biyu sai da suka zauna suka yi gudanar da yaƙi da ta'addanci wato tiyata komanda misali ta ga janar Irabu ya yi daga can aka ɗauko shi aka ma janar Yahaya daga can aka ɗauko shi sannan kuma ga shi janar Musa shi ma ya taɓa yi kafin ya zama babban komandan sojoji na ƙasa wato infantry ana la'akari da wasu abubuwa na cancanta da dai makamantansu to hata kan shi shi hafsan sojoji na ƙasa shi kan shi ya yi komanda runduna ta 82 ya yi ta ɗaya sannan kuma shi ke kula da huskar duk wasu ayyuka na yaƙi da ta'addanci da sauransu na sojan ƙasa.
Yanzu kamar menene kake ganin za su yi da ya bambanta da sauran na baya tun da duk sun yi aiki da kusan hafsoshi daban-daban wanda suka gabata?
Yanzu ba za ka iya cewa ba don komai ba ka san akwai wani abu da ake faɗi a turanci wato command is a style wato kai da kake jagoranci dole ne ka zo da wani abu muhimmi da za ka yi wanda ya bambanta da na da to kuma wannan abubuwan za ka yi ne bisa sani bisa kwarewa aiki da kuma wasu abubuwa da za a baka misali kayan aiki da kuma umarni da dai makamantansu.
Umar Faruk Musa mu da Amurka a Abuja Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ku ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
A jiya Litinin kasashen duniya sun yi alkawarin ba da dala biliyan 1.5 domin magance babban matsalar jin kai da Sudan ke fuskanta yayin da aka samu dan tsagaita wuta a fadan da ake gwabza tsakanin dakarun manyan janar-janar din kasar biyu sakamakon wata yarjejeniya da aka cimma ba tare da lalubo hanyar warware rikicin ba a siyasance. A wurin taron sakataren janar din majalisar dinkin duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa yadda Sudan ta fada cikin yanayin kashe-kashe cikin sauri ba a taba ganin irin hakan ba ya kara da cewa idan ba tare da babban taimako daga kasashe ba Sudan za ta iya zama kasar da babu doka da oda abinda zai iya haifar da rashin tsaro a fadin yankin. Tun bayan barkewar fada tsakanin sojojin Sudan da dakarun rundunar RSF a ranar 15 ga watan Afrilu, an kashe dubban farar hula wasu kuma da yawa sun jakata, yayin da mutane miliyan 2.1 suka tserewa fadan, kusan yan kasar rabin miliyan suka tsallaka zuwa kasashe makwabta. Gwamnatin kasar Somalia ta ce sojojin rundunar SNA ta Somalia sun kashe mayakan Al-Shabab 43 ciki har da manyan kwamandoji guda biyu a wani hari ta sama da sojojin suka kai a ƙarshen makon jiya a wani wuri mai tazara kilomita kimanin 14 daga gundumar Jamame da ke yankin Lowa Juba. Harin da aka kai ta sama yayin nasarar kawar da manyan shugabannin kungiyar Al-Shabab, Adan Abdulrahman Adan da Idris Abdulrahman Nur, wanda dan asalin kasar Kenya ne. Haka kuma jimlar mayakan Al-Shabab 43 aka kashe a cewar kamfanin dillancin labaran Somalia na Sonna a jiya Litinin. Kafar yada labaran ta Sonna ta ce harin wanda dakarun haɗin gwiwar Somalia suka kai ya auku ne a ranar Juma'a a yayin da 'yan bindiga da kwamandojinsu suka tattara domin kitsa kai harhari a kan sojojin gwamnati a sansanin soja na Barsanguni inda rundunar sojojin Somalia take. Sai dai sanarwar da aka fadda a kan harin ba ta fayyace abokan hulɗar na ƙetare da suka kai harin ta sama ba, amma a lokuta da yawa jiragen sama marasa matuƙi na rundunar sojan Amurka a Afirka sun sha kai harhari kan wuraren mayakan na Somalia.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, biyo bayan nadin da shugaba Tinubu yayi wa sabbin manyan hafsoshin tsaron Najeriya, wakilinmu Hassan Maina Kaina ya duba mana takaitaccen tarihinsu na shugabannin rundunonin sojin da kuma rahoton da ya hada mana.
To yanzu mun kara karfin sojojin da ke wurin, units da ke wurin duk an kara musu abubuwan aiki.
Sabon babban hafsan hafsoshin rundunonin sojan Najeriya kenan, Major General Christopher Gwabin Musa. A wata hira da nayi da shi lokacin da yake kwamandan rundunar yaki da Boko Haram ta Operation Lafiya Dole, General Siji Musa, wanda dan asalin yankin karamar hukumar zangon Kataf a jihar Kaduna, ana haife shi a birnin Sokoto a shekarar 1967, dan kwas na 38, wanda ya kammala makarantar horas da hafsoshin soja ta NDA a shekarar 1991. Sabon jagoran rundunonin sojan Najeriya, wanda ya halarci kwasa-kwasai a ciki da wajen Najeriya irin su China da Amurka, ya rike mukamai da dama a gidan soji, ya kuma yi aiki a ƙarƙashin rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya. General Siji Musa, wanda ya sami lambobin girma daban-daban har sama da 23, ya taka rawa sosai a matsayin komanda a rundunar yaki da Boko Haram, ga ma kaɗan daga cikin irin tattaunawa da nayi da shi a lokacin da yake fagen daga.
Tabbatarwa mutane kasu damu, komin yanzu jirage muna da su yanzu suna kallo kowane lokaci, sojojin ma an ƙara musu mutane, an ƙara musu mukamin aiki. In Allah ya so za a samu su.
Ranka ya dai kama hanyar da maturin nan, wasu suna cewa lalle za a yi 'yan Boko Haram ɗin nan suna kusa-kusa da hanya ba ne suke ba. Me zai hana ku bi su inda suke ɗin ku gama da su ne?
Su yadda suke ka gane yadda muka yi magana, suna cikin jeji ne, suna ɓoye-ɓoye. Yadda ma suke yanzu yawanci suna cikin ƙauyuka inda mutane suke zama. In za su wani abu ne sai su fito su ga mota su zo. To in 'yan ƙauyukan su ma suka ce to yau mu ba mu son ku, wannan abun zai ƙare. So ba abun da sojoji ne kawai za su yi ba.
Kafin dai nadin nasa, shine kwamandan rundunar soji masu yaki na gaba da gaba, wato infantry na Najeriya, Major General Taurid Abiodun Labaja, shine sabon babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasa wanda zai canji Lieutenant General Faruk Yahaya. An haifi Major General T.A. Lagbaja a ƙaramar hukumar Ilopu Irepodun da ke jihar Oshin a shekarar 1968. General Labaja ya kammala makarantar hafsoshin soja ta NDA a shekarar 1992, ya kuma halarci kwalejin horas da dabarun yaƙi ta Amurka, baya ga kwasa-kwasai da dama da yi a cikin gida Najeriya da ma ƙasashen Afirka, ya kuma sami horon yaƙi a sama, a kan tudu da kuma a cikin ruwa. ya rike mukamai da dama a gidan soji. A mukami na babanan da ya rike shi ne babban komandan runduna ta daya na sojin Najeriya mai rikwata a birnin Kaduna, inda ya taka rawa sosai wurin yaki da 'yan bindiga, kamar yadda tsohon kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Samuel Arwan ke shaida min.
Shi Lagbaja gwarzo ne, soja ne wanda ba matsoraci bane, soja ne wanda shi da kanshi yake jagoranci a filin daga, ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, akwai ba ta kashi daban-daban da 'yan ta'adda, shi ke jagorantar wannan gwagwarmaya din wadda aka yi.
Samuel Arwan. Air Vice Marshal Hassan Bala Abubakar shi ne sabon babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya. Dan asalin yankin karamar hukumar Shanono a jihar Kano, ana haife shi a shekarar 1970. Ya kammala makarantar horas da soji ta Najeriya, wato NDA, a shekarar 1992. Air Vice Marshal Abubakar, wanda matukin jirgin sama ne, shi kuma ya halarci makarantar horas da dabarun yaki ta kasar Masar, ya kuma taba rike komandan matuka jirgin sama na fadar shugaban kasa. Kafin din nasa, shi ne babban hafsa mai kula da inganci da aikace-aikace a hedkwatar sojojin saman Najeriya. Sannan sai Rear Admiral Emmanuel Ogala, wanda shi ne sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya. Admiral Ogala, wanda dan asalin jihar Enugu, matukin jirgin yaki ne na ruwa, dan kwas na 39, ya kuma rike mukamai daban-daban kafin din da aka yi masa ajiya mai na kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Agaida Hassan mai na kaina da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ku ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Shi duka da bayanan ai sun yi ta bayanai akan cewa aiki kaza an karasar da shi a Kudu, aiki kaza an karasar da shi a Kudu, aiki kaza an karasar da shi a Kudu ba karasar da Arewa. To shi ne yayin da ya kamata a ce an karasar da aiki kaza a Arewa bayan ba karasar da gudun kokari ya zama ya nuna cewa shi ne ba magana bambancin Kudu da Arewa, ko bambancin addini, ko bambancin yare.
Inda ni shi ne dukkan wani mutum, wani tsohon gwamna, kamata ya yi waje da shi, ya kai shi ambasada, ko ya kai shi wani bai ba da shawara, domin suna ɗaya daga cikin waɗanda suka lalata ƙasar nan. Idan ya zo ya soma fifita kabilarsa, ko waɗansu abokanansa, ko ‘yan uwansa, to kamar yadda aka yi wa Buhari ca, shi ma za a yi masa ca.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsakan mai wuya. Muna fatar kuna nan kallau kamar yadda muke a nan Washington. To yanzu ne an fara dandana gishirin wannan sabon gwamnati ta Najeriya da ke karkashin Bola Ahmed Tinubu, amma duk da haka dole a tambaya me ya bambanta ta da gwamnatin da ta gabata ta Buhari, duk da dai jam'iyyar su guda ɗaya ne. Sannan kuma za a yi hasashen watakila mutanen da suka gabata a gwamnatin Buhari za su iya sake bullowa a cikin wannan gwamnatin ta Tinubu. Sannan kuma za mu duba mataki da kuma tasirin mataimakin shugaban kasa Kashin Shaftima da aka je shi kwanakin yana neman gafarar mutanen Najeriya kan wasu maganganun shi. Wannan suna cikin abubuwan da za ku ji mun taba a cigaba da nazarin wannan sabuwar gwamnatin da wata daga bata. Ba tare da bata lokaci ba, bari in sake maida ku ga Nasiru Adamu Alhikayam da kuma bakinsa.
Mun yi zagaye na farko na wannan shiri na tsarkar mai wuya, inda muke tattauna da muhimman mutane waɗanda duka sun wakilci siyasar Najeriya. Duk wanda ya san yake kallon su yake jin siyasar, ba za a yi jayayya da ni ba, in na faɗi haka. Sannan yanzu za mu shiga ɓangare na ƙarshe kan mulkin shugaba, zaɓaɓɓen shugaba Bola Tinubu. Sunana Nasiru Adamu Alhikayam. In ji ne kuma ga Ladima, faɗa mana da gogewar Tinubu da ake ya daɗe yana siyasa, ya yi gwamnan Lagos sau biyu. Menene ake tsammani, menene tsammani kan yin shigo fara mulki, za a samu wani sauyi?
To alhamdulillah, a matsayin na 'yan Najeriya kuma 'yan Adam, fatanmu ne don Najeriya ƙasarmu ce, mu yi wa wanda zai kama mulkin nan fatan alheri. Amma akwai matsaloli da shi Tinubu zai fuskanta. Na farko, babu ma cikakken haɗin kai a jam'iyyar tasa ta kansa, masu buƙatu suna nan da yawa. Saboda haka a yanzu ma haka an fara a ƙoƙarin naɗa shugabannin majalisa na dattawa da na wakilai. saboda haka sai ayi amfani da zurfin hankali da basira zai iya daidaita waɗannan abubuwa. Na biyu, inda ni shine dukkan wani mutum wani tsohon gwamna kamata yayi waje da shi, ya kai shi ambasada ko ya kai shi wani abin nan mai ba da shawarar da sai ya ga dama zai dauka, domin suna ɗaya daga cikin waɗanda suka lalata ƙasar nan. Na uku, ƙasar nan tana da ƙabilu da yawa, tana da harshe da yawa, tana da nahiya da yawa, tana da kuma addinai kala-kala, banda ma musulmai da krista. Saboda haka fata na shine yayi amfani da basirar da Allah ya bashi ya samu daidaito na ƙasar nan, kuma a ƙarshe dole adalci tsakanin mutanen ƙasar nan. Ana nan an zuba masa ido ya sani cewa idan ya zo ya soma fifita kabilarsa ko waɗansu abokanansa ko ƴan uwansa, to kamar yadda aka yi wa Buhari ca, shi ma za a yi masa ca. Babban abin da zan faɗa kenan a yanzu.
Yawwa, yayin sun na ka ji da irin gogewarsa da ake magana a siyasa shekara takwas gwamnan Lagos, kuma ka ga dai rawar da ya taka lokacin ya sa kusan kudu maso yamman nan su da jam'iyya da gaba ta ACN din nan, shi me kake tsammani zai fara wani sauye-sauye kake tsammani zai kawo?
A ni ba zan yi bayani ba akan ko shi kamar ga mulki, zan dai yi bayani akan wanda Allah ya ba wa bacin mun gama magana.
To Allah ya ba
ai ba gama mun gama sosai ba ya ko ce ba amma ko zan dai yi ga so wani da ga da mu zai yi bai sai mun faɗa maka cewa wanda Allah ya ba wa idan an riga mun gama takaddamar da ake ciki a cikin kofi mun tabbatar cewa kofi sai wani a'a ba mu da gaskiya wannan ne gaskiya sun yi shi zafi to amma akan wannan muke tunanin Allah ya yarda za mu samu nasara. To kuma idan ba haka ya faru ba, idan Allah ya ba a kowane da Allah ya ba wa shi mai fatan alheri mu je mu mai bayan mu bayya mu ba su shawarwarin da muke tunanin zai taimaka wa kasar Najeriya a bisa kan kundin tsarin mulkin da mu muke tunanin zai yi wa a cikin Lagos zai taimaka wa mutane dodoroji.
Yes, na gani bayan magana shi ya kamata duk shirin nan da ake na wannan yake da ya kamata a yi su kahin a yi
tsaro-tsaro kone da musa fasa lagu da kike tunani da irin wannan bola tinubu dai ba bakon siyasa ba ne mai kubin da dama jam'iyyar ku ce mai kuke jin zai fara yi domin ya cika alkawuran da aka ɗauka a Najeriya.
Wani for the first time na amince da wasu bayanai da injiniya Bube Garaji mai a kan cewa na farko dai ba zai zama ya shiga gwamnatin nan ba tare da matsaloli na rarrabiyar kai a wurare daban-daban ba, wannan tabbas kowa ya sani, wannan yana raina ƙasa kuma wannan hali ne ɗan adam conflict zamantakewa zo mu zauna zo mu ɓata. To akwai wannan matsaloli wanda za a samu wanda za a yi gyara daga cikin jam'iyya kuma ita kanta ƙasar dole ne ya zama cewa ya duba haƙƙoƙin mutane daban-daban a zama cewa gani sensitive da kabila da addinai da yankuna da kowa, kowa ya zama cewa yana da ganin cewa ana ba shi dama kamar yadda ake ba wani. Kamar da su suka faɗa nan, ai sun yi ta bayanai akan cewa aiki kaza an ƙarasar da shi a kudu, aiki kaza an ƙarasar da shi a kudu, aiki kaza an ƙarasar da shi a kudu ba ƙarasar da arewa ba. To shi ma ya zama kamata a ce ai ƙarasar da aiki kaza arewa ba da ƙarar gobe ya ƙoƙari ya zama ya nuna cewa shi ne ba maganar bambancin kudu da arewa kuma bancin addini ko mashi yare. To wannan zai taimaka matuƙa a wurin samun nasara ɗinsa a gwamnatance. Kuma na yi murna da shi danka ya ce zaɓin duk wanda Allah ya bawa za su je su ba su da shawarwari na abin da ya kamata a yi. To wannan gaskiya abu ne wanda za mu zama muna murna da shi, domin wani lokaci in kai kana cikin al'amari kai ba za ka ga abin da wanda yake waje ke gani ba. Kuma na tabbatar da shi a sarjani ba a cikin buzai saurare su inda ya kamata kuma ya gyara zai yi kaman daga fara mutum ne wanda yake da basira na siyasa wanda ya jima a trenches da su kuma shi ma ya san me adawa ko adawa ne
kusa da bayanin da nemo a kan constitution din ne hakin tsarin kundin mulki ne shine bayanin da nemo idan aka ce an musu zaben nan kundin mulki ya ba wa daidai inda za a bi ta sabon salon ba wani matsala
kusa da garshe ne ai kuma ya fara musu ba na ne shi a kai zuwa ne amma eh duka
kuma da abin da dole ne ne ba ga nadima mafi mutum shugaban kasa zaɓaɓɓe kenan shi kashin shatima akwai alamu zai taka rawa don ana cewa kamar shi zai zama shugaban kasan arewa yadda aka samu a tiku farkon mulki Obasanjo daga 1999 zuwa 2003 ya kake ganin kashin shatima
to na farko dai ya kamata in yi magana akan bukatun arewa ko da yake dan arewa zai bar gwamnati bai yi ba to ni babu wani abu da shugaban Najeriya zai wa al'ummar arewa illa iyaka ya wuce ya she kogin nan na Niger ya taho zuwa Lokoja ya wuce Baro duk mutumin da ya mana wannan ya riga ya taimake mu kuma ba kawai a yashe ba aje majalisar ɗinkin duniya wannan ruwa ya zama international waters yadda kona kasar nan ta rabu ba yadda za a hana jiragen ruwa shigowa
aiki da aduwai faru din nan
shi yasa nake bakin ciki wanda muke gani zai iya yi da sanma abin da ya auku bare ya tara kayansa zai tafi yanzu
to a gaishe ku to in Allah ya kai mu rana wace za mu kawo muku kashi na kashi na wannan muhawara da shi Nasiru Adamu da kai shi da kan wannan gwamnati ta Tinubu da kuma gwamnatin Buhari da ta gabace ta a shiri mai zuwa kasho kan zamu mai da shine kan duba shi kashin Shatima mataimakin shugaban Najeriya da tasirin sa ga arewa da kuma wata kila zaton da ake na ko zai taimakawa arewa ta samu cigaban da ba ta samu ba a can baya sannan kuma ta yaya zai bambanta da Atiku Abubakar wazirin Adama a lokacin da ya zama mataimakin shugaban kasa a ƙarƙashin Olusegun Obasanjo ba da bayan wannan akwai wata rawa da Buhari zai danga taka daga bayan fage duk da cewa ya bar fagen nan za mu yi muku bankwana sai mun dawo rana a wato a madadin shi Nasiru Adamu Hika da bakinsa ne Ali Mustafa Sakkwato a Washington DC ku huta lafiya
to barzalla da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
to a takaice shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi wasu sauye-sauye a hukumomin tsaron kasar a jiya Litinin inda ya sauke manyan hafsoshin sojan kasar da su feto janar ɗin ƴan sanda kasa da wata guda bayan karɓar ragaman mulkin Najeriya Tinubu wanda aka rantsar a ranar 29 ga watan Mayu batun tsaro na daga cikin manyan abubuwan da ya sa a gaba ya kuma yi alƙawarin kawo sauyi a fannin ciki har da ɗaukar ƙarin sojoji da 'yan sanda aiki tare da ƙara musu albashi da kuma samar musu kayan aiki mafi inganci Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi cewa Amurka da China na da alhakin kula da dangantakar da ke tsakaninsu a mutunce kuma ya faɗa wa shugabannin China a yayin taron da suka yi a Beijing cewa ganawar ido da ido ita ce hanya mafi a'ala don tabbatar da cewa sabanin ra'ayi bai kawo rikici ba da yake magana da manema labarai a birnin Beijing Blinken ya ce ya yi kyakkyawar tattaunawa mai ma'ana a jiya Litinin da shugaban China Xi Jinping da kuma babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi a nasa bangaren shi ya ce ya gamsu da tattaunawar da suka yi Babu wata tattaunawa da ake yi akan shigar da Ukraine kungiyar tsaron NATO a taron kolin da za a yi a watan Yuli mai zuwa a birnin Vilnius da ke kasar Lithuania a cewar shugaban NATO Jens Stoltenberg a yayin wani taron manema labarai a birnin Berlin.
To ba sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu a shirin mu na hantsi da zai zo karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za mu zo dauki da wani sabon shiri yanzu a madadin wato Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya ya bada umurni da ma injiniyarmu na wannan safiyar Mr. Bob Bass Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.